بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبود غديا سبت الله سبحانه وتعالى دي ساكي حدام وأنا سافيا سافير الله دي شرين دي تقوس غوة محرم شكرا تا دبو دي دي حدود تلاتين دي بير bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda yake 1 ga watan 12 a shekara ta 2013 a lissafin miladiya. A ci gaba da karatun mu nasirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga littafin Ar-Rihiq Al-Makhtum. Muna a cikin abin da ya shafi ghazwatu Bani Quraiza. Ko bayan an gama abin da ya gudana na kisan mazaje daga cikin Banu Quraiza, za mu tashi inda yake cewa wa hakaza tammastisalu afa'il ghadr, haka ne? To malum yake cewa wa hakaza tammastisalu afa'il ghadr wal khiyana, hakan nan kamar yadda kaji yadda aka bayyana maka a wannan littafi, haka abin ya gudana wajen tumbuke da kuma kawar da macizai na yaudara da kuma saba alƙawari. An ce afa'i ana nufin maciji, ma'ana manya-manyan miyagun abubuwa da za su cutar da al'umma, amma asalin kalmar ta sunan maciji ne, kumurci. الذين كانوا قد نقضوا الميثاق المؤكد, waɗanda suka kasance dama sun warware wato alƙawari ko yarjejeniya da aka riga aka tabbatar da ita aka karfafa ta. Wa'awanu al-ahzaba ala ibadati al-muslimin, kuma suka taimaki rundunonin nan na kafirai akan wato ƙare musulmi baki ɗaya. Fi ahraj sa'atin kanu yamurruna biha fi hayatihim, su musulmin wato a cikin mafi a tsanani da kuncin sa'a, ma'ana sa'a da tafi kunci a gare su wadda ta taba shudewa a rayuwarsu a kansu. Wa kanu qad saru bi'amalihim hadha min akabiri mujrimil hurub, su ko waɗannan yahudawa masu warware alƙawari da wannan aikin nasu sun kasance suna cikin manya-manyan wato masu laifi na yaƙi. Wannan shi ma istilahi ne na zamani da ake cewa criminals of war, shi ne mujrimil harb, wanda za a kamo mutum bayan an yi wani yaƙi akan samu waɗanda akan ce sun yi kisan ƙare dangi ga wasu al'umma, wasu ma ba tare da cewa suna da makami na yaƙi ba su yi musu irin wannan ta'annuci. To ana kiransu masu laifin yaƙi, su ne mujrimi al-hurub. Da wannan aikin da suka aikata su wannan yahudawa, sun cancanci da a ce kotu za a kai su a wancan irin ta wannan zamanin a yi musu hukunci, da sun cancanci a kira su da wannan tsari. Alladhina yastahiquna almuhakama, wanda ya cancanci a yi musu hukunci. Wal i'dam, da kuma kisa, hukuncin kisa. I'dami shine a kashe mutum bayan an masa hukunci. Wa qutila ma'a ha'ula'i shaytanu banin nadir, tare da waɗannan aka kashe shaydanin banun nadir. Wa ahadu akabiri mujrimi ma'arakatil ahzab, kuma ɗaya daga cikin manya-manyan masu laifi na yaƙin al-ahzab wato shi ne Huyay ibn Akhtab walid Safiyyat ummul mu'minin, wato mahaifin Safiyya bintu Huyay ibn Akhtab, matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wadda muka sani. Kana qad dakhala ma'a bani Quraizata fi hisnihim, dama ya shiga tare da Banu Quraiza a wannan ganuwa tasu. Hina raja'at anhum Quraish wa Ghatafan, yayin da Quraishawa da kabilan Ghatafan suka juya baya suka tafi suka bassu. Wafa'an, yayi wannan ne domin cika alƙawarin da yayi li Ka'b ibn Asad, in ba ku manta ba mun karanta wannan ko a baya, lokacin da shi Huyay ibn Akhtab ya zo wurin Ka'b ibn Asad shugaban Banu Quraiza, ya ce da shi ya zo masa da izza ta rayuwa baki ɗaya akan yaƙin da za su taimakawa al-ahzab akan musulmi. Ya ce a'a, ka zo mana dai da ƙasƙanci na rayuwa, to shine har ya bi shi ya bi shi har sai da ya yaudare shi ya yadda suka walwale alƙawarin da ke tsakaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce muka waɗancan kafirai akan musulmi to ai yayi masa alƙawari cewa in har abu ya lalace nan zan zo in mutu tare da ku duk abin da za a yi mana a yi mana tare zan zo mu shiga cikin ganuwarku mu buya in ba ku manta ba an yi wannan to shine sai shi Huyay ibn Akhtab din ya taho ya zo ya shiga ganuwar Banu Quraidata kamar yadda ya alƙawari ga shugabansu Ka'ab ibn Asad bima kana ahadahu alaihi wato da abin da ya masa alƙawarin nan hina ma ja'ahu yuthiruhu ala al-qadri yayin da yazo da shi yazo masa yana zungurarsa da zaburarsa akan wato yaudara da kuma saba alƙawari shine saba alƙawari shine al-qadr wal khiyana da yaudara ayyama ghazwati al-ahzab lokacin da aka yakin al-ahzab wannan dai da ambata mana yanzu falamma atuti bihi yayin da aka zo da shi wa alaihi hullatun yana da wata tufa lokacin ya sa kaya hulla a larabcin aka ce hulla ana nufin kawai kayan sawa musamman duk tufar da take mai kaya nau'i biyu kamar abin nan izari da rida'i hulla kenan set ɗaya ne shi ake ce ma hulla ko riga da wando shi ma hulla fatan mun gane yawa wa alaihi hullatun qad shaqqaha min kulli nahiyatin tare da shi wato yana sanye da wani kaya wanda ya kyakketa kayan ta kowane bangare kayan nasa fa na jikinsa ya tsatsaga wannan gefen da wannan gefen da wannan gefen wai dan me yace bi qadri an mulatin a kowane gefe daidai gurgudan wato yankan yatsa ya yanka don me ne li'alla yuslabaha domin kada in an kashe shi a dauke shi a matsayin abin da za a yi amfani da shi shine ake ce masalbu an kun kar mun sani a cikin littafin fiqh sun yi bayanin idan mutum ya kashe wani a wajen yaki ka kashe wani kafiri to kai ne a haqqu bisalbihi a karatun zauri ana ce masa tube shine kayan da mutum ya samu a jikin kafiri bayan ya kashe shi to an halatta wa mutum mallakar sa ne to saboda kada mutum kada shi idan an kashe shi a dauki wannan kayan ayi amfani da shi ya zama cewa an ci riba a kansa shi yasa ya kyakketa su saboda kawai kada wani ya samu bai hude kenan yasi majmu'atan yadahu ila unuqihi bihablin aka zo da shi an tattara hannunsa zuwa wuyansa bihablin an daure da igiya haka aka zo da shi a daure qala li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya bude bakinsa yace wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wallah malumtu nafsi fi mu'adatik yace ka sani wallahi ban zargi kaina ba akan gabar da ni da kai mana bana nadaman nayi gaba da kai igiya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walakin man yughalibu Allah yughlab amma duk wanda yake yana yaki da Allah to lalle za a rinjaye shi kaji fa ma'ana dama ya su sun sani in dai mutun zai yaki da Allah shine yughalibullah ay yuhawilu an yuharibullah wa yughalibahu to lalle ko yughlab to za a rinjaye shi ka duba wani irin wato matsayin matukar abin da mutun zai iya kaiwa kenan na rashin kin wato karba da karbar gaskiya da rashin yarda da ita yadda dai Allah ya gaya mana wato halin bai hude wanda duk bai karanta tsarin sa ba bai san shi ba ba zai gama fahimtar sa ba abinda Allah madauki ya fada din nan akan halin su ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu haka fa Allah ya gaya mana sun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda suka san ƴaƴan su sun san shine aka aiko sun san shine manzon nan da suka karanta a littafan su cewa zai zo a zamanin ƙarshe amma ba za su imani da shi ba mun dai karanta a baya lokacin da shi wannan Huyay din dai saboda tsabar gabarsa da abokinsa din nake tambayar sa yanzu kai ka yadda ka tabbatar da wannan shine manzon nan na ƙarshe shi Huyay yace eh wallahi na tabbata shine sai tambaye shi to me zaka yi me matakin da zaka dauka wajen mu'amala da shi sai sai adawatuhu ma baqitu muddin ina da rai ba ni ba shi sai adawa gaba zan yi da shi har indai har ina da rai to wannan shine bai hude to sai ce thumma qala sannan sai yake cewa ayyuhan nas ya duba mutanen sa yake ce musu la ba'sa bi amrillah kar ku damu lamarin Allah ne kitabun wa qadar rubutu ne kaddara ce haka Allah ya rubuta wa malhamatun katabaha Allahu ala bani isra'ila wahala ce da azaba in an ce malhama da ma'ana nufin wato gogayya cakudi gumurzu yawa fasara shi da gumurzu yadda muke cewa da Hausa shi sai ake ai dama gogal nama da nama su hadu ai kokowa ai fada shi ake cewa malhama yawa to yace abinnan gumurzu ne da Allah madaukaki ya rubuta shi akan banu Isra'ila cewa sai ya same su thumma jalasa sai ya zauna ya tsuguna faduribat unuquhu aka sare wuyansa ma'ana kun san ai ba mu fita ba daga tsarin yadda ake zuwa da su daidai ake kashe su dinnan to shine sai aka zo kansa a matsayin sa na shugaban su ko in ce shugaban an-nadir banu an-nadir da yazo kuma cikin banu quraiza yace wa qutila min nisa'ihim imra'atun wahida a cikin matan su mace ɗaya kawai aka kashe domin a tsarin yaki a musulunci ba a kashe mata ba a kashe yara sai wanda ya dauki makami a cikin su ma'ana idan mace ta dau makami ta je fagen fama ta yi yaki da musulmi to za a iya kashe ta amma in dai haka kawai ne mata suna zaune a cikin gari ko kuma sun je a wurin yakin amma ba makami a wurin su dan ba da kayan abinci da makamancin wannan duk ba a kashe su a ka'idar musulunci to shi yasa kuga nan ya ce an kashe mace guda daya daga cikin yahudawa dan me kanat qad tarahat ar-raha ala khallad ibn suwaid fa qatalathu ita ce ta daga dutsen nika shine ar-raha ta je hoshi akan khallad ibn suwaid daya daga cikin sahabbai ta kashe shi saboda wannan wato jifan dutsen nikan da ta yi sakamakon haka shine aka kashe ta ga da bata yi wannan ba to bata cikin wadanda a ka'idar musulunci ake kashewa fa qutilat li ajli dhalika sai aka kashe ta saboda wannan wa kana qad amara rasulullah sallallahu alaihi wasallam dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni bi qatli man ambata abincika ga duk wanda gashin gaba ya fito masa a cikin su mazajen na quraiza to su ake kashewa banda duk wanda bai kai balaga ba kenan ba a kashe shi wa tarki man lam yumbit duk kuma wanda bai tsirar da ma'ana wanda ba shi da gashi gaban sa a kyale shi fa kana mimman lam yumbit daga cikin wadanda ba su yi wannan gashin gaba bai fito musu ba akwai Atiyya al-Quradhi dai daga cikin yahuda sunan sa Atiyya al-Quradhi faturika hayyan sai aka bar shi da ransa fa aslama har ya musulunta wala hu suhbatun kuma yana cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda ya rayu da annabi sallallahu alaihi wasallam wastauhaba thabit ibn qais ibn shammas dai daga cikin sahabban manzon sallallahu alaihi wasallam istauhaba yana mu a bashi kyautar az-zubair ibn bata wa ahlihi wa malihi yin yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi kyauta tunda an same su a matsayin ribatattun yaki ana rabawa shine yace a bashi wanda yake so a bashi shine az-zubair ibn bata wa ahlihi wa malihi wani ne daga cikin yahuda sunansa kenan az-zubair ibn bata da shi da iyalinsa da dukiyarsa ya roka a bashi shi thabit ibn qais mun san thabit ibn qais dai daga cikin wanda shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa bushara shiga aljanna wa kanat liz-zubair yadun inda thabit kuma dama shi zubair din yana da wata baiwa da ya tabaiwa thabitu yayi masa wani alheri shine yadun ba wai hannu ake nufi ba nan ya tabai masa wani alheri a rayuwarsa fa wahabahum lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi shi yace je ka duk abin da kaga dama kai shi in ko aka ba mutum abu kaman dukiya ce duk abin da yayi da shi bashi da laifi فقال له ثابت بن قيس سي ثابت بن قيس يشي دشي قد وهبك رسول الله صلى الله عليه وسلم الي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا باكني كو كما يا باني كي يا باني كي ينزي كي ملكا تاشي ووهب لي مالك واهلك حكا ننكما يا باني دوكيرك دا ايالنك فهم لك جي كناكني انبر مكا ma'ana da dukiyar da ƴaƴan je ka du an bar maka kaga kenan shi ma an bar shi faqala az-zubair ba'da an alima bi maqtal qawmihi bal ku ji wani nau'in shi ma na wani bayhuda da shi Zubair din dama bayan ya samu labarin yadda aka yi aka kakkashe ɗan uwansa baki ɗaya su Banu Qurayza irin kisan da aka yi sai ya ce wa shi Thabit ibn Qais sa'altuka ina roƙonka bi yadi indik saboda alherin da ke tsakanina da kai ya Thabit illa alhaqtani bil ahibbati ina roƙonka dan Allah ine maka magiya ka kai ni a hadan da ɗan uwana ya kashe shi kwarai faduriba unuquhu yace shikenan aka je aka kashe aka kashe shi aka sare shi wa alhaqahu bil ahibbati min alyahudi aka hada shi tare da ƴan uwansa masoyansa daga cikin yahudawa wastahya thabitun min waladi zubair ibn baqa abdurrahman ibn zubair a cikin ƴaƴan nasa da aka bar masa kuma shi thabit ne ƴaƴan wancan mutumin shi azubair din da yace a bashi shi a koma a kashe shi a mai da shi cikin ƴan uwansa ai ya bar ƴaƴan to a cikin su istahya thabitun sai thabitun ya bar wani da rai sunansa abdurrahman ibn zubair sunansa kenan fa aslama wa lahu suhba shi ma wannan ya musulunta kuma yana cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wastawhabat ummul mundhir salma bintu qais an-najjariya rifa'ata ibn samaw al-qurdi wata matar kuma ummul mundhir sunanta salma bintu qais an-najjariya ita ma ta nemi a bata kyautar rifa'ata ibn samaw al wani daga cikin yahuda sunansa kenan rifa'a dan samaw al samaw al wannan sunan haka da laraba suke kila da yaren ibriya shine Shemuel shine kuma da sura suke cewa Samuel da larabci Samuel suke cewa da ibriya kuma Shemuel sannan shine kuma Samuel fa wahabahu laha sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bata wannan mutumi rifa'a din fastahiyatu tabashshi da rai bata bada shi aka kashe shi ba shima fa aslama ya musulunta wala hu suhbatun shima yana da suhba ma'ana an lissafa shi cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka idan ka je cikin littafin da aka rubuta akan sahabbai za ka ga sunan waɗannan mutane a matsayin sahabbai da wannan sunan shi yasa zaka je rifa'at ibn samaw al ce to samaw al kuma ya akai haka cikin sahabbai to ga dalili ba yahude ne aka bar shi ba aka kashe shi ba lokacin kashe banu quraiza ya musulunta wa aslama minhum tilka al-laylata nafarun qabla an-nuzul ba an ce an tara su a gidan wata mata ba ana fito da su dai 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 ko gungu gungu to wani nafar wata tawaga qabla an-nuzul kafin a sako da su inda ake kisa wasu daga cikin su a wannan daren suka musulunta tun ba a zo da su wurin kisa din ba fa haqanu dima'ahu suka tsare jinin su wa amwalahum da dukiyoyin su wa zararihim kuma aka bar musu da dukiyar su da ƴaƴan su da matan su suka koma suka ci gaba da rayuwa tunda sun musulunta wa kharaja tilka al-laylata amr ibn sa'di ya fita wa kana rajulan lam yadkhul ma bani quraizata shi kuma wannan shi ma bai yahudi ne shi kuma bai fita tare da banu quraiza ba fi ghadrihim bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka wato saba alƙawari suka warware alƙawari tsakanin su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi bai bi su ba bai shiga cikin su ba fara'ahu muhammad ibn maslamata sai muhammad ibn maslama ya ganshi wanda shine qa'idul hars an-nabawi wanda dama shine shugaban masu gadi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar kace national guard yawa a cikin su wannan shine shugaban su fa khalla sabilahu hina arafahu da ya ganshi ya gane shi sai ya rabu da shi shine khalla sabilahu bai kokarin a kama shi a kawo shi a kashe shi cikin ƴan uwansa ba falam yu'lam aina dhahaba shi kuma tun daga wannan lokaci ba san inda yayi ba ba wanda ya san inda labarin sa ya kare ba a ganshi cikin wanda aka kashe ba bai kuma musulunta cikin sahabbai ba kuma ba a san inda yayi ba to sai ce wa qassama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amwala bani quraizata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya raba dukiyar banu quraiza ba'da an akhraja minha al-khums bayan ya fidda khumsi fa ashama lil farisi thalathata ashumin mun sani da ake raba ganima dama ko annabi sallallahu alaihi wasallam aka fara raba ta gida biyar shine aka yi takhmisin ta yace fa ashama lil farisi thalathata ashumin sai ya raba duk mutumin da yake mahayi ne mai doki sai aka raba shi aka bashi rabo uku duk wanda yake yana da doki to rabo uku sahmani lil faras wa sahmun lil farisi kuji wani irin adalci banda a musulunci ba ka same shi ba kun fahimci zancen idan mutum yana da doki a cikin wannan yakin da aka yi to sai a bashi rabo uku rabo ɗaya nasa rabo biyu na dokin dokin shi ne mai rabo biyu kun san kula da doki wahalarsa to shi kansa wajen ba da rabon ganima sai a ba dokin rabo biyu shi kuma mai dokin ya je ya samu rabo ɗaya sai ce wa ashama lirrajili mai tafiya a kafa kuma sahman wahidan rabonsa ɗaya ne وبعث من السبايا الى نجد تحت اشراف سعد بن زيد الانصاري فابتاء بها خيلا وسلاحا su kuma wadannan yantattu ayin kamammun yaki ribatattu annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura su zuwa najd tare da wato karkashin ishrafin sa'd ibn zaid al-ansari fabta biha khaylan wa silaha da ya sai da su sai ya sayo dawaki da makamai ba sai mai ko kuna fahimtar abu hankalin ku daina kan wani abu wato wasu daga cikin kamammun yaki aka ba da su karkashin kulawar sa'd ibn zaid al-ansari ya tafi da su najd ya sayo da su kuma ya sayo dawaki da kayan yaki ya dawo makamai kenan wastafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li nafsihi min nisa'ihim raihanata binta amr ibn khunafa annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki daga cikin matansu kuwa ya ware akwai wata raihana bint amr ibn khunafa ya ware ta ga kansa ba a matsayin mata ba a matsayin wato kuyanga fakanat indahu tana tare da shi hatta tuwfiya anha har ya rasu ya batta wahiya fi mulkihi tana karkashin mulkinsa bai yanta ta ba hadha ma qalahu ibn ishaq wannan ibn ishaq ne ya fade shi wannan gefen wannan riwayar da in ka duba cikin siratu ibn hisham zaka samu galibi kuma mun sani sirar ibn ishaq haka ake karbata ita ce dai mafi shahara idan ba a sami wani isnadi da ya tabbatar ko ya musa wani abu ba haka dai ake karbata ana gaskatawa haka ita ce mu'tamada amma an sami riwaya da ta saba mata kuma ta fi ta inganci to ana fifita ta saboda matsayin ibn ishaq a tsarin riwayar galibi tunda mun san shi mudallisi ne musamman idan ya zo da an'ana amma dai sirarsa wanda ibn hisham ya tara mana a dunkule haka take riwaya guda sai ce wa qala al-kalbi al-kalbi shi kuma yana cewa innahu sallallahu alaihi wasallam ataqaha annabi sallallahu alaihi wasallam ya intata wa tazawwajaha ya aure ta sanata 60 a shekara ta 6 wa matat marji'uhu min hajjatil wada kuma ta rasu lokacin dawowarsa marji'uhu nan zarfu zaman ne ma'ana waqta ruju'ihi ta mutu lokacin dawowarsa min hajjatil wada'i fa dafanaha bil baqi kuma har ya binne ta a baqi wannan alitafin talqih fuhumi ahli al athar daga nan shiro wannan shi kuma to yace walam ma tamma amru quraidata yayin da lamarin banu quraida ya cika aka gama shi ujibat da'watul abd as-salih sa'd ibn mu'adh sai addu'an nan ta bawan Allah nan na ƙwarai mutumin kirkin nan sa'd ibn mu'adh sai Allah ya karbe ta wace addu'a ce ita ma ku manta yau lokacin da aka sare shi a cikin yakin ahzab yayi wata addu'a da yake cewa in Allah yayi nufin yakin can na ahzab ya tsaya haka to yana roƙon Allah ya bar shi kar ya kashe shi har sai lokacin da ya ga kisan banu quraiza da idansa saboda banu quraiza mun san matsayin su a wurin sa'd ibn mu'adh ma'ana su ne mutanen sa abokan zaman lafiyarsa kamar yadda al-khazraj shugaban su sa'd ibn ubada shine na banu nadir shi kuma wannan na banu quraiza shi sa'd ibn mu'adh to shine ya roki ubangiji subhanahu wataala ya bar shi da rai har ya ga karshen banu quraiza da kansa kuma shine wanda lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam aka fito da su waɗannan banu Qurayza wannan karatun mu na ƙarshe kenan da ya gabata yace me kuke so ai muku suka ce a tambayi Sa'ad aje a tambayo Sa'ad ibn Mu'az yana kwance bashi da lafiya sakamakon wancan rauni da aka yi masa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aje masa khaima a cikin masallaci dan ya samu damar zuwa ya duba shi yace a zo da shi aka zo da shi akan jaki sannan ya tambaye shi me kake gani za a yi musu yace duk a kashe su su maza ai kun tuna wannan to shine sai Allah ya karba addu'an nan ta sa allati qaddamna zikraha wadda muka ambace ta a baya fi ghazwatil ahzabi lokacin magana akan yakin al ahzab wa kana annabi sallallahu alaihi wasallam qad daraba lahu khaymatan fil masjid li yu'udahu min qaribin mun fadi wannan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa an kafa masa tanti a cikin masallaci domin ya samu damar saukin wato ziyartar sa ya gaishe shi gaisuwa ta mara lafiya a kusa falamma tamma amru quraidata yayin da lamarin banu quraida ya kare in qaddat jirahatuhu sai wannan ciwo nasa kuma ya sake barkewa tun da ma jijiya ce ta jini ba a samu tsaida ita komai ya tsaya ba sai ya sake barkewa jinin ya kara wato bulbulowa قالت عائشة عائشة تنا بعد لباري رضي الله تعالى عنها فانفجرت من لبته سي wannan jini ya barke ya kara fitowa shine fanfajarat wato ya samu ta hanyar sake fasawa min labbatihi daga tsakiyar kirjinsa tsakiyar kirji shine labba nan inda idan aka sa abun wuya inda abun wuyan yake tsayawa shine labba da larabci mutum ya sa wani abu ya rataya ba abun yana zuwa yana sakowa kasa ba to inda yake tsayawa daidai saman kirji tsakiyar kirji shi ake ce malabba gashin ya fassara mana a kasa shine mawdu'il qilada min as-sadri inda abun ne yake tsayawa ba ita sarkar ba shi abun da aka rataya din inda yake sakowa shi yasa wasu malaman kuma na larabci suka fassara shi da wasatu as-sadr tsakiyar kirji na mutum to tanan jinin ya rika fitowa falam yaruhum sai shi yayi shiru bai tsorata waɗanda suke tare da shi ya ba su labari ba sai ya shiru har yayi ta bleeding har Allah madaukaki ya karbi rayuwarsa shine ma'ana falam yaruhum nan ana nufin shi Sa'ad ibn Mu'az bai fada wa mutanen da suke tare da shi ba dan kare furgita su rau'a shi ne tsoratarwa yake nufi anan ma'ana bai tsoratar da mutane ba sai ce wa fil masjidi khaymatun min bani ghifar akwai wata khayma a lokacin kuma har yanzu a cikin masallacin tabanu ghifar illa walid ko illa waddamu yasilu ilaihim saboda bai ce musu komai bai shiru kawai sai suka ga jini yana gangarowa zuwa tasu khaimar daga shemar sa zuwa shemar da suke muna fahimta fa qalu sai suka ce ya ahlal khaimati ya kuma abuta wannan khaima ma hadha alladhi yatina min qibalikum menene wannan yake zuwa mana daga wannan daga gefen ku فاذا سعد يغضو جرحه دما sai gashi wato ashe Sa'ad ibn Mu'az ne wato ciwon sa yake kwararar jini shine yaghzu jurhuhu dama ghadha anan ana nufin kwarara shi yasa daga cikin sunayen ruwan sama ana ce masa ghaidha da zalu ba zayin ba saboda kwararar da yake famata minha wannan shine sakamakon haka sai Allah madaukaki ya karbi rayuwarsa wannan lafazin yana cikin sahihul bukhari wa fi sahihaini ya zo dama cikin bukhari da muslim an jabirin daga jabir dan abdullah anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ihtazza arshur rahmani li mauti sa'd ibn mu'az al arshin Allah mai rahama sai da ta girgiza sakamakon mutuwar sa'd ibn mu'az wannan hadisi sahihi ne ingantacce malamai kuma sun tattauna ma'anar wannan magana har An-Nawawi zan kawo mana maganar Nawawi ne saboda a riwayoyi ko a cikin maganganun sa akan samu lokacin yakan yi ta'wilin wani abu to wannan bai ta'wilin sa ba yace da yawa daga cikin malamai sun dauki wannan magana a haƙiƙaninta su Ibn Qutayba a ta'wil mukhtalif al-hadith yake cewa bayan ya kawo su maganganun wasu sun dauki abin zahiri yace amma dai abinda shi yake ga ake nufi ihtazza nan ana nufin wato farin ciki amma na arshin wai gadan da shi yake kwance shi Sa'd ibn Mu'adh wannan kuma da tawili ne wanda la mahalla lahu ba buƙatar sa kamar da Nawawi ya faɗa wannan hadisi a zahirin sa yake al-arshin Allah ce ta girgiza da nufin ubangiji sakamakon wato saboda murnar zuwan Sa'd ibn Mu'adh kamar da Ibn Hajar ma ya ƙara fassara abinda ake nufi tunda duk wanda yake shahidi idan mu ayyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu labarin shahidai na yaki in suka mutu rayukansu ana sa su ne a wani wuri a cikin aljanna ƙarƙashin al'arshi suke kuma a cikin wato makogoron wasu tsuntsaye koraye su suke yawo da su to shi yasa dalilin da yasa kenan al'arshin Allah ta girgiza sakamakon mutuwar Sa'd ibn Mu'adh saboda murna cewa ransa yana zuwa mun fahimci abin yau da aka hadisi ne ingantacce kuma ma'anar sa kenan menene Sa'd ibn Mu'adh wannan bawan Allah yayi ya cancanci wannan irin abu in ka karanta da wanda daga cikin ku zai mana bincike akan Sa'd ibn Mu'adh akwai wanda yake littafin al-Isaba ko wanda zai iya samowa al-Isaba tattaro mana hadisai na falalar Sa'd ibn Mu'adh ko cikin sirr alamin nubala dan dai mai karatun ya fa'idanta amma daga cikin abubuwan da za ku tuna la'alla mun wuce wasu a baya ina lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin yakin badar ko uhud kai lokacin da yake cewa waɗannan yana magana da muhajirun sai bai kalli al-ansar ba cewa gashi za a fita yaki shine ai wani yayi magana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaman ya rasulullah kaman da mu kake shine a lokacin sai yake ce masa ka je da mu duk inda ka ga dama za mu bi ka da dukiyar mu da ƴaƴan mu da komai naka ne kai duk tekun da zaka duk ruwan da zaka bi saboda yaki za mu bi ka wanda ya faɗi wannan magana shine Sa'd ibn Mu'adh kuma wannan magana ta kwantar da hankalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa al-ansar suna tare da shi a komai da komai Sa'd ibn Mu'adh har yanzu shine mutumin da lokacin da aka yi zai zo mana nan gaba tuhumar Aisha radiyallahu ta'ala anha labari ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin dogon hadisin da ta bada labari ya tashi ayya hudu ba sai yake cewa man ya'dhurni min rajulin qad balagha adahu fi ahli baiti wane ne zai bani uzuri daga wani mutumi wanda cutarsa ta kai ga ahli baiti a ga wannan nassi ne na hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ahli baiti ne haka yace nassa cewa wane ne wanda zai bani uzuri malama suna cewa abinda ake nufi da wannan waye zai bani uzuri ma'ana wane ne ba zai ga laifi na ba duk abinda ne wa wani mutumi da yayi min kaza shine ma'anan man alladhi la yalumuni inma yalumu alladhi adani to shine yake a lokacin Sa'd ibn Mu'adh shine ya daga hannunsa yake cewa ni ne ya rasulullah zan baka uzuri kuma ka gaya mana shi wane ne in a cikin al-khazraj a kabilan abin al-khazraj yake ni da kaina zan sare wuyansa inji Sa'd ibn Mu'adh kuma ashe Sa'd ibn Mu'adh misali ne na sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake gidigo tsaye kawai duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce su take suke sun sallama za su dan haka ya cancanci irin wannan magana a gaya masa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cewa al-arshin Allah ta girgiza saboda mutuwar Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu ta'ala anhu yace wasahaha at-Tirmidhi min hadithi Anas at-Tirmidhi har yau baka na tsallake wani hadisin ma shi ma dan tuna mana falalar wannan bawan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya fadi a wani hadisi da Imam Ahmad ya ruwaito yake cewa inna lil qabri dhammatan qabri yana da wata matsa da yake yi in an sa mutum a qabri qabrin yana matsa dan adam har ya zama kashin kirjinsa na dama ya koma hagu na hagu ya komo dama saboda matsewa da ake wa mutum sai sai wannan qabri yana da dhamma irin wannan matsa din idza najamin ha ahadun najamin ha Sa'd ibn Mu'adh in ji annabi sallallahu alaihi wasallam idan har wani dan adam zai tsira daga wannan matsewa to mai tsiran nan shine Sa'ad ibn Mu'adh duk wannan inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda darajar wannan mutumi da irin yadda yake da tsananin da dagewa akan da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa malamai suka tattauna akan wannan shi hadisin cewa maganar damma kowanne dan adam sai an samu zai ya samu wannan matsar sai dai kowa gurgudan imaninsa gurgudan aikinsa gurgudan kuma laifinsa gurgudan irin yadda wannan matsa za ta zama kafiri shine da a matsa shi da karfi har wannan kashin nan ya koma nan ya koma nan amma kowanne mumini sai ya samu wannan matsar gurgudan sauki kuma gurgudan daga baya a buda masa sakamakon aikinsa mai kyau Allah ya tsare mu shi yasa yace in wani dan adam zai tsira ba zai samu wannan matsar ba to Sa'ad ibn Mu'adh kaga ashe lalle wannan bawon Allah babban mutum ne a wannan addini radiyallahu ta'ala anhu wa an jami'i ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala a wannan hadisi na Anas yake cewa lamma humilat janazatu Sa'ad ibn Mu'adh qala al munafiqun yayin da aka dauki janazar abin nan Sa'ad ibn Mu'adh sai munafikai suka rika cewa ma akhaffa janazatahu kai wannan janazar ta su wannan gawa ta su ba ta da nauyi saukin nata yayi yawa fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace innal malaikata kanat tahmiluhu mala'iku ne suke daukar sa shi yasa ba ku ji ba wani dan adam da zai ji nauyin sa ballantana a ce yana da nauyi mala'iku su suke rike da shi ku kawai dai ana tafiya ne wannan shi ma ya zo abin Tirmidhi kuma Tirmidhi ya ce hadisi ne sahihi wannan kenan yace qutila fi hisari bani quraizata rajulun wahidun min almuslimin mutum ɗaya ne daga cikin musulmi aka kashe a wannan rana abin nan takunkumin da aka sawa bani quraiza aka kewaye su وهو خلاد بن سويد شين خلاد بن سويد الذي طرحت عليه الرحى امرأة من قريظة وند وتم متى تجهو مس دوتن نقا اكا يموتو ومات في الحصار ابو سنان اكوي ابو سنان ابن محسن اخو عكاشه دان او عكاشه ابن محسن ا wannan shi ma a ciki ya mutu amma shi ba kashe shi akai ba wa amma abu lubaba to wani zai ce ina labarin abu lubaba ne wanda yaje daure kansa a masallaci ya labarin sa ya kare to mun dawo kan sa yace wa amma abu lubabata amma shi abu lubaba fa aqama murtabitan bil jaz'i sita layali haka ya zauna kwana 6 a daure a jikin kututture na cikin masallaci ta'tihi imra'atuhu fi waqti kulli salatin fatahulluhu lis salah matarsa za ta zo kowace sallah za a yi za ta zo ta kwance shi dan yi sallah dan idan yi sallah thumma ya'udu fayartabitu bil jadi sai bayan ya an yi sallah sai sake daura kansa a jikin wannan kututure ban sani ko kun tuna waye Abu Lubaba me kuma ya aikata yawa ba sai mun maimaita ba thumma nazalat taubatuhu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ana cikin haka a kwana 6 sai tuban sa ya sauka ma'ana Allah madauke ya saukar da aya cewa an gafarta masa an karbi tuban sa saharan dabda fituwa al-fijr wa huwa fi baiti ummi salama lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ko a ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saharan wa huwa fi baiti ummi salama lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana dakin ummu salama sai wannan aya ta sauko fa qamat ala babi hujratiha saboda murna dama haka matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi wannan in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana dakin su wata aya ta sauka kowace ta kan so a ce bakinta aka fara jin labarin ta musamman in bushara ce ga wani nan da nan ummu salama ce ta leko wa qalat ya abalu baba tunda dama ga gina annabi sallallahu alaihi wasallam ga masallaci yawa tana leko ta ce ya abalu baba abshir ina maka bushara faqad taballahu alayka Allah ya karbi tubanka fathara an-nasu li yutliquhu sai mutane suka gaggawa kowa yana murna shi ma bari ya je ya zama shine ya kwance shi daga dauri fa aba sai yaki an yutliquhu ahad yaki wani ya kwance shi illa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace shi bai daba manzon Allah ne kawai zai kwance shi daga wannan dauri falamma marra an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kharijan ila salati subhi atlaqahu yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito zai wuce ya shiga ayi sallar asubahi shine ya kwance shi wannan labarin Abu Lubaba kenan waqa'at hadhihi al-ghazwa wannan yaki na banu quraiza yaushe ya faru fi dhilqa'dati a watan dhilqa'da sanata 5 a shekara ta 5 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam wadama al-hisaru 25 layla wannan hisarin kewaye wanda akai aka zagaye su kwana 25 haka aka zauna shi yasa kun ga sun sha wahala su ma bayan faucin wahalar da aka sha ta al-ahzab kuma aka zo aka zagaye waɗannan su ma duk akai ta waɗannan wannan abin duk da aka ji ko ka ji an gaya mana shi kamar a lokaci ko kwana 1 ko 2 akai ba haka bane sun dade suna zagaye da su kuma sai da akai kwana 25 kafin duk a gama waɗannan al'amuran da akai wa anzalallahu ta'ala fi ghazwati al-ahzab وبني قريظة دنگنه ده بنو قريظة ده غزوة الأحزاب من سني الله سبحانه وتعالى يسوكد ده آيوي من سورة الأحزاب سورة ده داما أكا سامة ونسونا سورة الأحزاب شيسا مغانا أكن ياكين كنا سنك جيتا قرآني ينا تكين كما آي أو ياكين ده أكا يمغانا أكن سا تكين قرآني ديوا فيه ده سولين ياكو إيه tare da cewa kun ga ba yakin ma akai sosai ba gumurzu amma tsare wato kafirai akai abin nan an tsare su an hana su shigowa da kuma abin da aka tsare su kuma banu quraiza yace zakara fiha ahamma juz'iyati alwaqa Allah madaukaki a cikin wannan ayoyi ya ambaci mafi muhimmancin bangarorin wannan abubuwa ko wannan yaki wa bayyana halal mu'minina wal munafiqin an bayyana halin mu'minai da munafiqai ثم تخذيل الاحزاب da yadda aka tabar da aka kiti makon akai watsi da su al-ahzab har suka gudu suka tafi wa nata'ijil ghadri da kuma sakamakon saba alqawri min ahli alkitabi na su ahli alkitabi wato nan ana nufin banu quraiza wannan a dukule shine abin da ya shafi yakin banu quraiza lokacin mutun da bai kare ba mu ci gaba na abin da ya biyo baya an-nashat al-askari ba'da hadhihi al-ghazwa bayan wannan yaki wasu al'amura kuma da suka shafi harkar yaki harkar sojanci menene ya gudana na farko maqtalu sallam ibn abil huqaiq sunansa kenan sallam ibn abil huqaiq ɗaya daga cikin yahuda kana sallam ibn abil huqaiq wa kunyatuhu abu rafi alkunyasa shine abu rafi min akabiri mujrimi al-yahud ina cikin manyan mujriman yahudawa alladhina hazzabu al-ahzab didda al-muslimin wanda su suka je suka zugo rundunonin yakin can na kafirai na quraishawa da ghatafan suka zo suka kawo hari ga musulmi wa aanahum bil mu'ani kuma yace muke su da provision kayan abinci shine mu'an jami mauna ya taimaka musu da kayan abinci wal amwali da dukiya al-kathira mai yawa shi manan fatuhul bari ya dauko wannan yace wa kana yu'dhi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana cikin masu cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falamma faragha almuslimuna min amri quraizata yayin da musulmi suka gama maganar quraiza ista'zanatil khazraju rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi qatlihi sai banu al-khazraj daga cikin su binnan al-ansar suka je suka nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan su kashe wannan mutumi Abu Rafi yace wa kana qatala Ka'b ibn al-Ashraf ko kuma wa kana qatlu Ka'b ibn al-Ashraf ala aidi rijalin min al-Aws dama Ka'b ibn al-Ashraf shugaban suwa banu Qainuqa wanda aka kashe can baya suwa suka kashe shi ɗan kabilan Ausu ne daga cikin al-Ansar dan haka faragibatil khazraj sai su kabilan khazraj suka yi kwadayi fi ihrazi fadilatin mithl fadilatihim suka yi kwadayin su samu wata falala irin falalar waɗannan su al-Ausu tunda sun kashe Ka'ab ibn al-Ashraf sai su kuma waɗannan suka zo suna roƙon su ma a ba su dama ya zama su ne suka samu damar kashe shugaban wato masu cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Abu Rafi Sallam ibn Abil Huqaiq falidhalika asra'u ila hadha al-istidhan don haka suka gaggawa dan wannan su je gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su nemi wannan izini wa adhina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi qatlihi annabi sallallahu alaihi wasallam ko yace to shikenan ku je ku kashe shi wannan ha an qatlin nisa amma ya hana annabi sallallahu alaihi wasallam ce kada fa a kashe mata wasubiyan da kuma yara yace kada a kashe mata kada a kashe yara fa kharajat mafrazatun sai wata tawaga qiwamuha khamsatu rijalin adadin su mutum biyar kulluhum min bani salamata min al-khazraj dukkanin su yan kabilan banu salama a cikin kabilan al-khazraj qa'iduhum abdullah ibn atik shugaban su shine abdullah ibn atik atik bil kaf ba atik bil qaf ba eh atiku sosai da muke cewa a hausance da galibi atik din ne mu muke cewa atik atiku ko to akwai shi shima in ka sa mai kafin din akwai shugaban su shine abdullah ibn atik kharajat hadhihi al mafraza wannan tawaga ta fita wattajahat nahwa khaybar suka tinkari khaybar domin a can yake idh kana hunaka hisnu abi rafi domin a can ne gidan abu rafi yake wanda yake zagaye shi ma da tasa katangar da ganuwarsa falamma danau minhu yayin da suka kusa wa kad gharabat ash-shamsu rana ta fadi wara an-nasu bi sar'i mutane sun koma gidajensu qala abdullah ibn atik sai abdullah ibn atik yake cewa shi shugaban su kenan li ashabihi sai yace yace wa sahabbansa ma'ana abokan tafiyar tasa su nawa ne su biyar nga sun hudu kenan abokan da shi sai yace ijlisu makanakum ku zauna nan ku jira ni fa inni muntaliqun wa mutalattifun lil bawwabi ni zan je in danyi wata dabara ta tausasawa da ni da mai tsaron kofa shine al bawwab gate man la'alli an adkhula kila in yasa in shiga domin katanga ce ganuwa ce kullun dare yayi rufe ta ake ana jiran kowanne behude ya dawo daga kasuwa sai an tabbatar da kowa ya dawo sai a rufe kofa ba wanda zai shiga kuma sai da safe haka ungosu take da'imin haka garin ke kullum haka suke rayuwa a wancan lokaci to shine lokacin da suka zo sai su zauna su jira shi zai kokari yayi dabarar da zai shiga bari ku ji dabarar da yayi fa aqbala sai tinkari kofar hatta da naminal babi yatin har yaje gate din wato unguwar ko garin thumma taqanna'a bi thawbihi sai nannade kansa da tufarsa yadda ba za a gane shi ba yana cikin dabarar da mutum yake da ma dan kar a gano shi daga nesa mutum an san tsarin yadda kansa yake da hularsa ko ba hula za a gano shi ko da hula za a gano shi amma idan ya nannade kansa da irin dan hiramin nan da mai kowa ba za ka iya gano waye wancan ba sai idan kana kusa da shi kusancin da ka san in tafiyarsa ko makamancin wannan to sai nannade kansa ka annahu yaqdi hajatahu kamar yana irin fitsari haka ya tsuguna zai bawale wa qad dakhala an-nas kuma mutane sun shiga mana su yahuda da an dawo rana ta fadi ana shiga fa hatafa bihi al-bawwab sai shi gate man din mai tsaron kofar sai masa magana yace ya abdullah ya kai bawon Allah nan ba abdullahi yake nufi sunan sa ba ya kai bawon Allah ma'ana saboda ya dauke shi daya daga cikin yahudawa ne an dawo daga kasuwa za a shigo sai sai in kunta turidu an tadkhula fadkhul in kana so fa ka shiga kai sauri ka shiga fa inni uridu an ughliqa albab so nake rufe yi sauri ka gama fitsarin ka ka zo kai sauri ka shiga saboda bai gane shi ba qala abdullah ibn atik abdullah ibn atik yake cewa fa dakhaltu sai na shiga fa kamintu sai na buya shine kamintu falamma dakhala an-nas yayin da mutane suka gama shigowa aghliqa albab sai mai kofa sai rufe kofa thumma allaqa al-aghaliqa ala wajhi sannan ya rataye makullan a cikin wata turka babba haka kamar abin nan ko girka za a ce wannan dai turaka babba mai karfi sai ya rataye kidin a jiki qala sai shi abdullahi yake cewa fa qumtu ila al-aqalidi ana cewa aghaliq ana cewa aqalid duk suna nufin mafate ma'ana mabudai yace sai na dauko domin irin kuban nan ne kuban nan ce manya manyan garkama garkaman nan da ake rufe kofofi da su manya na gate sai ce sai na tashi naje wurin waɗannan yan makullai fa akhadtuha sai na dauko su fa fatahtu albaba sai na bude kofar wa kana abu rafi'in yasmuru indahu ayusmaru indahu shi abu rafi dama akan yi hira a wurin sa ma'ana a gidansa ake hira tunda shine babban su wa kana fi alalin lahu yana saman bene yana wani daki na saman bene shine alali yana kan dakin da ke saman bene falamma dhahaba anhu ahlus samarihi yayin da ɗan hirar sa suka watse samaru da ma'ana nufin hira yawa yayin da suka watse sa'idtu ilayhi sai na hau ko sa'adtu ilayhi sai na hau dakin da yake faj'altu kullama fatahtu baban aghlaqtu alayya min dakhil sai ne domin kofofin da yawa a gidan nasa in an fita daga wannan kofa a shiga wata sai sai in na bude kofa na shiga to sai da tan ciki kuma sai in rufe duk kofa da na shiga sai in rufe ta duk kofa da na shiga sai in rufe haka yace kun san dabarar wannan kuma ko sai sai faj'altu kullama fatahtu baban aghlaqtu alayya min dakhil sai in rufe wa kaina wannan kofar qultu sai nake cewa innal qauma wadannan mutanen law nadhiru bi da za su ji a jikin su cewa idan da za su farga shine ma'anar nadhiru asalin nadhira da kasran zalum ma'ana alima fahadhira ka san abu kuma ka fada ka da shi yawa da za su farga da ni dan haka haka zaka fassara su haka zaka fassara kalmar innal qauma law nadhiru bi da za su farga da ni lam yakhlusu ilayya hatta aqtulahu kafin su zo gare ni na kashe shi shi yasa ni rufe wannan kofofin ma'ana duk ma abin da za a yi masa shi in an kashe shi ma bai damu ba shi dai ya samu isar da wannan sakon na kashe wannan mutumi kuma babban abin shine shi dai ya samu wannan falala in an kashe shi ma daga baya ba ruwansa shi dai annabi ya aike shi ya cika aiki kuma ya san aljanna ce sakamako wannan fa su ne sahabban da za a zo ana la'anta su ana zagin su a ce ba sa san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ƙarya ta masu addinin kin wato addinin Allah in banda abi wato shi yasa kullum abin da muke faɗa wallahi rashin sanin su waye waɗannan sahabban na manzon Allah so shike bada kofar har a gaya maka ƙarya akan su maka yadda irin wannan bayin Allah aikin su da rayuwar su taimakon addinin Allah taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai annabi yake so take agun su aikata shine fa rayuwar su amma wani ya dauki ibada a wurin sa wai zai roki ubangiji ya bauta wa Allah wai yana sa ran zai shiga aljanna akan ya tsine waɗannan mutane wace aljannar ta wannan ubangijin ba dai wanda ya yadda da wannan su bayin Allah nan ya ba mu labari yan aljanna ne kuma sannan ya zo ya sa ka kai ma a ciki tare da su wallahi ba haka ba ne Allah ya kiyashe mu Allah raba mu da wannan musiba to shine sai yake cewa qultu innal qauma law nadhiru bi lam yakhlusu ilayya hatta aqtuluhu ba za su kawo gare ni ba har sai na kashe shi fantahaitu ilayhi sai na kai gare shi da na kai ga inda yake fa idza huwa fi baitin muzlim sai na same shi a wani daki mai duhu wasata iyalihi yana tsakiyar iyalinsa la adri aina huwa min albayti saboda duhu bana gane a wanne gefe yake a dakin amma dai na san yana dakin qultu sai na ce abu rafi kai abu rafi qala sai sai man hada wane ne wannan yana fadin wannan yace fa ahwaitu nahwa sauti sai na tinkari inda sautin yake fa adribuhu darbatan bisayfi dan in kai masa sara da takobi wa ana dahsh lokacin nan kawai ido na arfe yake kawai so nake in ga na cin masa fama aghnaitu shay'an sai ban wadatar da komai ba ma'ana ban same shi daidai ba wasaha sai yayi ihu ya kururuwa fa kharajtu min albayti sai ne sauri na fita daga daki fa amkastu ghayra ba'idin sai na dan zauna ba dadewa ba ma'ana bayan dan lokaci babu dadewa thumma dakhaltu ilayhi sai na sake shigowa daki fa qultu sai nace ma hadha sawt me yake faruwa ne ya abarafe ma'ana kamar cewa wani dan gidan ne ko fa qala sai yake cewa la makal wail ai ko ce li ummikal wail kai san uwarka ma'ana bai gane waye ba irin dai bala'i ne to ai yau bala'i ne ya same mu kai san mu ba wai dan ya gane waye ba sai sai inna rajulan fil bayti ai wani mutum ne a dakin nan darabani qabla sayabin darabani qablu bis sayfi dan dazin nan ya buye ni ya sare ni da takobi ya dauka wani mutumin ne ya shigo daban daga yan gidan ko daga mutane qala shikenan sai ce sai shi Abdullahi yace fa adribuhu darbatan afkhantuhu sai na sare shi wani irin sara da na durkusar da shi shine na kai shi ya kai shi amma bai kashe shi ba amma ya durkusar da shi yace lam aktu wa lam aktulhu amma ban kashe shi ba thumma wada'tu dabib as-sayf sannan sai na sa kaifin takobi shine dabib na sa wurin kaifin takobi fi batnihi a tsakiyar cikin sa hatta akhadha fi dhahrihi na danna ne kasa sai da naje gadan bayan sa da yasa takobin yace fa araftu anni qataltuhu sai na san cewa na gama da shi na kashe shi yace faj'altu aftahu al-abwaba baban baban sai na rika bude kofofin kofa daya bayan daya hatta tahaitu ila darajati lahu har sai da nakai wurin steps tunda a saman bai nake daraja durja shine wurin saukowa matakai matattakala sai da nakai wannan wuri fa wada'tu rijli sai na sako kafata wa ana ara ina zatan anni qad intahaitu ila al-ard cewa nazo kasa na dauka nan ne na manta sai sai fa waqa'tu sai na fado fi lailatin muqmira a cikin wani dare ga wata kurukuru ma'ana wata na haske shine lailatin muqmira sai na fado fankasarat saqi sai kauri na kare ya kare kaurin sa fa asabtuha bi imamatin na dauko wani abinan rawani dake tare da ni na daure kafa ku duba karfin zuciya karfin zuciya mutum ya kare ya dauki kansa ya daura kansa da rawanin sa thumma talaqtu haka na rarrafa ina dingishi na tafi hatta jalastu ala albabi har na zauna a bakin kofa fa qultu sai nace la akhruju al-laylata hatta a'lam qatluhu ma'ana hatta a'lama aqtantuhu kai yace ba zan fita ba a daren nan wallahi har sai na tabbatar da cewa na kashe shi ruwa mutum ga kafarsa an kariya ya kariya kafa amma baya so ya fita har sai ya tabbatar da ya cika aikin sa falamma sahaddiku yayin da zakara yayi tara ma'ana yaushe da asuba qaman na'i ala suri sai mai sanar da mutuwa shine annai mai bada labarin mutuwa sai ya haukan ganuwar banu qurabin banu nadir wannan wuri wannan area da suke a khaibar fa qala sai yace an a abu rafi muna sanar da mutuwar abu rafi tajiru ahlil hijazi babban tajirin hijaz gaba daya duba ku ga hijaz babban tajirin hijaz ma'ana da makka da madina da taif ba wanda ya kai shi kudi wannan mutum bai hudi dama haka dabi'ar yahudas duk inda suke harkar kudi a gunsu take tun wancan lokacin har zuwa yau yace fanta haitu haka ne ko a'a ina ne fantalaktu ila ashabi sai na tafi wurin abokaina fa kuntu sai na ce da su annaja maza gaggawa mu tsira fa qad qatala Allahu abu rafi'in Allah ya kashe abu rafi fantahaitu ila annabi na isa wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa haddathtuhu na bashi labari ga abin da ya faru fa qala sai yake cewa ibsut rijlak shimfida kafar taka miƙe kafar ka fa basattu rijli na shimfida kafar na miƙar da ita fa masahaha annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa hannu ya shafi kafar nan fa ka annama lam ashtakiha sai ta zama kamar babu abin da ya taba samun ta bata kai ba ita ce wadda ta kare din nan ba daga shafar kafar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan hadisi sahihi ne cikin sahihul bukhari ruwaya ta baka bukata ka je ka binciko ta to lokacin ya kare a tsakiyar wannan dadin malam to mu karasa nan ko sai sariyatu muhammad ibn maslama ba laifi yace wa hadhihi riwayatul bukhari wannan ita ce riwaya ta al-imam al-bukhari wa inda ibn ishaq amma a wurin ibn ishaq shi a tasa riwayar shi ibn ishaq yadda ya ruwaito anna jami'an nafari cewa dukkan mutanen nan su biyar din nan dakhalu ala abi rafi'in duk sun shiga har dakin abu rafi'i din washtaraku fi qatlihi kuma suka yi tarayya wajen kashe shi a riwayat sa wa anna alladhi tahamala alayhi bisayf kuma wanda ya zabura a kansa da takobi din hatta qatalahu har ya kashe shi ko abdullah ibn unais shine abdullah ibn unais wa fihi a cikin wannan riwayar annahum lamma qataluhu laylan cewa yayin da suka kashe shi da daddare wankasarat saqu abdullah ibn atik kafar Abdullah bin Atik hatta kariye hamaluhu sai suka dauko shi su wadannan mutum biyar a wata riwaya wa atau manharan suka zo wani gwalalo hanyar ruwa karkashin ganuwa in aka yi ganuwa a cikin gari a kasan ganuwar akan yi wani gefe da in ruwan sama zai fita daga cikin gari sai a yi rami ta kasa sai a bar shi a bude to shi ake cewa manhara to sai suka zo wannan wurin a min uyunihim ko manharan min uyunihim fa dakhalu fihi mana daga cikin hanyoyin ruwan su sai suka shiga ciki suka buya wa auqadal yahudun nirana sai yahuda suka hura wuta washtaddu fi kulli wajhin suka zabura kowanne wuri suna neman waɗannan mutane bayan an kashe musu shugaba hatta idza ya'isu har sai da suka yanke kauna ba za su same su ba tunda sun shiga rami sun buya raja'u ila sahibihim suka dawo gun dan uwannan nasu wa annahum hina raja'u yayin da kuma suka dawo cewa yayin da suka dawo ihtamalu abdullah ibn atik su suka dauko abdullah ibn atik hatta qadimu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam har suka zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan a cikin سيرة ابن هشام كما يروى دغا ابن اسحاق يسي كان مبعث هذه السرية في ذي القعدة او ذي الحجة كو ذي الحجة ني كو ذي القعدة شكرا تبير شيني اكي ونن سرية نمو تنبير اكي تولوس ونن توقع يسي ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاهزاب يعني عندما انزل الله صلى الله عليه وسلم يقام الاهزاب وقريضة يقام دبنو قريضة اخذ يوجه حملات تأديبية سيريك كيوا كمبين واتو هري na ladabtarwa ila alqaba'il wal a'rab ga qabilu da kuma larabawan kauye alladhina lam yakunu yastakinuna wadanda basu risuna ba shine basu san kamar da ake cewa bahaushe yake cewa basu san annabi ya faku ba har yanzu suna ta matsalar su lil amni basu fahimci me ake ciki ba lil amni was salam basu san muhimmancin zaman lafiya da kwanciyar hankali illa bil quwwati al qahira sai idan ta hanyar karfi waɗannan ba su fahimci wata hanya ta a zauna lafiya ba sai ta hanyar karfi karfin kuma mai rinjaye da zai fi karfinsu to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara aika ana kai musu hari su ma domin a tabbatar da eriyar ta gama zama lafiya babu mai tada wata fitina to shi ne za mu je sariyyati Muhammad ibn Maslama a darasi mai zuwa insha Allah Allah ya sa dai ana fahimta Allah ya ƙara mana ilimi mai amfani Allah ya ƙara wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yarda daga Allah Allah madaukaki ya saka musu da alheri abinda suka yi wa wannan addini waɗanda kuma suke addinin su shine su la'ance su Allah madaukaki ya sa su tuba su daina in ba masu tuba bane Allah ya dode bakin ya hana shi amfani na dukkan abinda za su yi na cutarwa a kowane lokaci ga addinin musulunci da kuma waɗannan bayin Allah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk